Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lafiya da wannan maraicen Litinin 11 ga watan Yuli, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin maida hankali kan batutuwan da suka shafi yawan al'ummar duniya. Taken bana kuma shine inganta rayuwar 'yan mata 'yan shekara 19 zuwa ƙasa. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin voahausa.com, a yamai kuma a VOA Africa akan mita 102.3 da kuma gidajen radio wato 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
A shekarar 1989, wato 1989, Majalisar Dinkin Duniya ta fara kebe wannan rana domin duba batutuwan da suka shafi yawan al'ummar duniya. Kuma kamar yadda Halima ta faɗa a baya, taken ranar ta yau shine inganta rayuwar 'yan mata 'yan shekara 19 zuwa ƙasa. Kuma yau mu ma a wannan fili na yau da gobe shirin matasa za mu maida hankali kan ɗaya daga cikin irin ƙalubalen da waɗannan 'yan mata ke fuskanta a rayuwa, wanda ya faru da wata yarinya 'yar shekaru 8-10 a Potiskum, wadda malaminta mai cutar AIDS yake lalata da ita a makarantar Kara Primary School, kamar yadda labari ya isko mu daga bakin wani mai sauraron mu.
Wannan abin da ya sa muka tashi don mu kwatar ma yarinya haƙƙin ta shine, ina da ƴaƴa mace, abokina yana da shi, wancan yana da shi, in a cikinmu aka yi wata ba za mu ji daɗi ba.
Za ku ji tushen labarin daga bakin ɗaya daga cikin yayyen yarinyar waɗanda suka jajirce cewa sai an hukunta malamin da ya lalata musu ƙanwa.
Tushen labari yarinya an zo an same ta da takardu ƙwaya 10 da sandal da safa, ta zo da shi gida. A yarinya mata ban alheri, waye ya miki? Malami ne.
Za ku ji cikakken bayani har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook, duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
To kamar yadda kuka fara ji a bude wannan shiri, a garin Potiskum jihar Yobe ne aka samu wani malamin makaranta mai cutar AIDS, magidanci da ƴaƴan shi, amma yake lalata da wata ƴar yarinya mai shekaru 8-10 'yar aji 5 a makarantar firamare da yake karantarwa. Da farko mun tattauna da ɗaya daga cikin bayin Allah da suka yi uwa makarbiya a cikin wannan batu domin ganin an bi wa yarinyar nan hakkinta. Gashi nan zai gaya mana yadda aka yi labarin ya isa gare shi.
To wannan abu ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya wadarai da wannan abu da ya faru. To na samu labari ne cikin gari ana yayyadawa. To da muka zauna a matsayinmu na 'yan gari cikin gari, ba za mu ga abu an lalata ba, za mu kada kaudafi daga kan hannu. To ni da wani da abokina muka haɗu, muka ce to me za mu bullo wannan abu? Suka ce to yanzu harka ne na zamani, ya kamata mu ɗau hanya ta social media. Sai ina za mu fara? Shi ne wannan ya kawo tunaninsa, har Allah ya haɗa mu da wani ma'aikacin gidan rediyon Amurka. Wannan ai ne sauƙi dama aikinmu. To muna nan dai sai ga shi Allah yau ya ƙaddari mafarkinmu ya damu gaskiya, inda abin da za mu yi a kan bisa gaskiya ne, ba wai cutarwa ba. To da muka zo muka ji haka, shi ne farkon tafiyarmu wannan har muka cimma wannan gari. Na muka samu labarin cewa ga wata yarinya an mata ɓatanci, kuma abin an yi sako-sako da shi. Muka je muka same su muka tattauna, suka ce
yawa ban tara numfashinka ba malam, amma wanda ya mata ɓatancin ai malamin makarantar su ne, kuma wannan yarinya 'yar shekara 10 ce, tana aji 5 a primary.
Haka ne, wannan haka ne. To malamin su haka ne, ya tabbata malamin su ne tana yana koyar da su, yana da iyali da nasu ƴaƴan gaba ɗaya. To wata rana iyayenta suka ganta da tagaddu da takalma, suka ce ha yaya haka mahaifinta ce wannan ban taba ganya a gidana ba don ai duk ƴaƴana da yawa sun gama ba haka ya tashi don ya ji kadun ƴarsa garin bin kadun ƴarsa sai dai ya tarar da malamin su ne ma yayi wannan aika aika wanda yake tsammanin sa da tarbiyya kuma sai aka same shi da rashin tarbiyya to wannan abu shi ya musguna ni na ga da ƴata aka yi sa zan ji dai
da ka ji wannan labari menene maka kaimi me baka kwarin gwiwar tashi kaga ka kwatan mu wannan ko in ce kun kwatan mu wannan yarinya hakkinta
na wannan abin da yasa muka tashi don mu kwatar ma yarinya hakkinta shine ina da yaya mace abokina yana da shi wancan yana da shi in a cikin mu aka yi wata ba za mu ji dadi ba to ni wa dan wani in ka ji dadi yakan ka zai dawo rashin don wannan da kuma Allah ya sa muka ce wannan gaskiya bai kamata mu bari ba inda ba za mu ji dadi ba a rayuwar mu ake an fata mata an yi ta ta wani dan jina daba ya sa muka tafi muka hana hannu da hannu don mu cimma muradin mu akan wannan a taimako da muke shine abin da ya ja hankali na ne wannan abu dan ni ma in kare nawa dan in na kare nawa ni na kare nawa in ko na fata nawa ni na fata nawa ban san su ba ba su san mu ba ba mu san su ba dalilin wannan abu ne muka san juna kenan eh ba wanda ya san kowa dalilin wannan abu muka san juna amma ba wanda ya san kowa tsakanin mu da dan zan ce ban taba ba mu taba ganin su ba ba su taba ganin mu ba sai a dalilin wannan aika aika da aka yi na mu tashi mu taimaka kuma Allah dai ya dukadin mu shi
da yake ka samu ganawa da iyayen wannan yarinya da ma yayanta kamar ya kaga iyayen wannan yarinya wata irin tarbiyya kaga sun yi ma yayansu
eh to gaskiya sun yi ma tarbiyya sun kokari sun yi ma tarbiyya na kwarai dan uba na gari ba zai ga an ba wa abu a yarsa a bai bi kadu ba to ganin bin kadu ko da ne muka je mu muna tattauna muka ce masa bin kadu da kai shi yasa ya tabbatar mana da kai uba na gari ne kuma ka ba mu karfin gwiwan a mu taimaka maka shi ne abin da muka gaya masa abin da ya ba mu kacin duwa kenan na ta ji abu ka tambaya waye ba ta rashin tambaya akwai rashin tarbiyya amma tambaya da sai ilimin manto cewa wannan akwai tarbiyya da ya ba mu kwarin doya muka ce haka ne eh kuma ya bi kadu shi ya bi kadu ya gano abin sa ba wai an kama ba sun ga wannan ku ai tarbiyya ne babba kuma ya dauki hurumi fatar ma ƙasta hakkin abin da aka mata kin ga wannan kyakkyawan tarbiyya kenan iya kokari da yi dan ni naga kokarin sa ta fanni
malam daga karshe me sakonka ga irin waɗannan malaman makaranta da ake baiwa amanar yaya sannan kuma su su zo su ruguzawa ɗaliban su da aka ba su amanar su tarbiyya su lalata su kamar dai irin wannan abu da ya faru da wannan yarinya
sakona na farko shine dan gaya musu su ji tsoron Allah don duk abin da ta yi wa ‘yar wata haka nan za a yi wa ‘yarka in an yi a ‘yarka ya za ka saboda haka malami mun san sa da cewa shi mutum ne wanda zai koyar ma tarbiyya a ɗan adam kuma ya ba shi ilimin ingantacce wanda ko da yaushe zai yi alfahari da malaminsa malami yana alfahari da ɗalibinsa so haka muka ɗauka muka gani a da kuma sai muka zo muka ga ba haka ba to a nan zan ji hankalin malamai su ji tsoron Allah amanan da aka ɗaura musu su yi ƙoƙarin cikawa da ranar gobe kiyama su samu ba nan kaɗai duniya ba har sai su samu kyakkyawa mai kyau amma haka kuma ai an ɓata tarbiyya to ya za mu yi cikin al'umma ana samun irin wannan abu kuma mu ce mun samu al'umma ta ƙware kai ka yi wancan ya yi wancan ya yi to al'umma ta lalace sai mu tsaya mu ji ba ido ba za mu iya controlling ƴaƴanmu ba tunda kai kana ga ka ba da amana a gumme amana kuma ya ce amana wani lokaci ina za ka kai saboda haka zan ja hankalin malamai da su ji tsoron Allah amanan da aka ba ku yi kokarin cikawa shi ne abin da zan gaya musu a ji tsoron Allah amana amana ne in an maka ba za ka ji daɗi ba don me za ka yi wa to ba ki da amfani abin da zan ce daga ƙarshe shi ne abin da kuka saba yi muka gani a baya kun yi yanzu kuna yi a gaba za ku yi idan mu ce rediyo Amurka Allah ya saka muku da alkhairi ku kuke ba mu karfin gwiwa ganin abin da kuke faɗa ya ba mu karfin gwiwa mu ma da muka gani da za mu bari a cutar da al'umma ba mu gaya muku don ku kwato mana haƙƙi da ma kun saba idan mu ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci, Allah ya ɗaukaka ku akan aikinku. Mun gode, mun gode, Allah ya saka da alheri.
Amin malam.
To mun yi ta kiran wayar malamin da ake zargi da aikata wannan fasadi mai suna Malam Baba a jiya Kado domin mu ji ta bakin shi. To amma a wayar tana ta bugawa ba amsa. Sai dai mun samu ɗaya daga cikin yayyen yarinyar wanda ya gaya mana tushen labarin.
Tushen labari yarinya an zo an same ta da takardu kwaya goma da sandal da safa.
Takardu kama kana nihin irin littattafai na rubutu ko na karatu?
Littattafai ko wannan 40 list ba? Kwaya goma da sandal da safa ta zo da shi gida. A yarinya mata abin alheri waye miki aka karɓi takarda aka aje waye miki malami ne malami ne sannan sai uban yarinya ya zo gida ai ga yarinya ta je makaranta an bata sandal da safa. Sandal da safa da takardu kwaya goma waye ya bata malami. A to jarabawa kuka yi ne aka baki ko kuma wani abu ne aka yi a zai malam ya bata. A to sannan kuma akwai shi wan yarinya a gida ya aje kuɗi a ɗaki bai gani ba. Ina ji na ba ko?
To sai muna jin da
yawa sannan to garin binciken naira 1,100 sai yana tunanin ko 1,100 aka ɗauka aka ji aka sayo wa'annan abubuwan. To garin binciken wannan fa sannan aka ce a'a an ganta da takardu da wannan sannan aka ce to kuma ga 1,100 bata. Aka zo ta ce uwar ta ce in baki faɗi inda kika in 1,100 kika ɗauka bai ɗauka bai kika je kai sai takardun nan sai ya yanka wuyan ki. Ta ce a'a wallahi tallahi ita babu malam ne ya bata takarda. Sannan aka zo kai aka samu malam sannan sai shi yayin yarinya ya kamo yarinya ya je shi dai jikin shi bai bashi ba da ya zo sannan sai malami ya ce malam gashi nan ga yayana kai ka bata takarda yarinya nan da safa da wannan shi ne sai fara laifi ne an bata ko menene za ka zai ce a'a ba laifi ba ne ba kamata a baka maka abin alheri kamar wannan ka zo ba za ka yi godiya ba ya kamata ka zo ka kai godiya a cikin nan to sannan sai shi yayin yarinyan da ya je din ya ga yadda malamin ya karɓe shi sai ya ɗan tsargushi ma sannan sai ya zo ya samo matar yayin nasa da take titi a makarantar yawa ya ce mata to shi fa ga abin da yake damun shi saboda haka da Allah da annabi in ta je makaranta ta samu yarinyan nan ta bincika masa wannan malamin da ya bata wannan kyautan ya je ya haushi da fada saboda ko ya ɗauki ya gan shi bai san kan abubuwan da yake faruwa ba ne ita in ta je to ita ta gama magana ta fito za ta tafi ashe shi. Baban mijin na tana waje na ganin ta sai tashi ya ce a kira mata ita sannan sai yana gama labari ta ce ta miyar shi aiki Aminu ya je ya gama bata labarin abin da yake faruwa. Yawa sannan da ta je ta ce to kaga wannan babban al'amari na ciwo mace na ya mace ne. Sannan sai ta ce bari ta yi ta samu uwar makaranta ba ta je kan headmaster direct ba headmaster ba za ta samu abin da take so ba. Ko ba haka ba ta samu wannan aka kira malami. Kai ka bata takarda ya ce eh shi bata amma ai ba duka ya bata ba ya bata ne ta dauki kwaya bi ta aje mata takwas in yayi zai karba shi malami kenan shi ya bata takarda ne kwaya in yayi zai farba a'a to aka ga mun yi jarabawa kai ba menene ba ka dau takarda har kwaya goma da sandal safa ka bayar to bincike fa sai yaji aka koma aka je malama da ita suka bincika wannan menene uwar makaranta za a ce ba aka je aka ce to fa gashi abin da yake je ba ka je aka hau kan headmaster ya zo yi barazana wane ne kiya mana kaza gaskiya ya aka yi aka baki ta gashi nan gaskiya sai da malam ne ya dauki wannan abin ya bata akwai inda yake kai ki ne a'a akwai inda yake mutane sannan headmaster ya ce in duk bata fada ba sai ya murɗa wayanta ana rike shi sannan ya ce za ta fada yawa ya bata ne ya ce mata gashi nan ta je da shi idan sun yi sai ta je ta idan sun je sun tobe uniform ɗinsu a gida sai ta yi ta same shi a wani waje da ya kwatanta mata ko ba haka ba duk ka je mai miki kawai ya je ce ne in tobe wando na to sannan dai bincike aka zo mu ka ce ba shi ne muke yi ba sannan sai su malamai suka yi sannan sai shi headmaster da wace a je a duba yarinya me yake faruwa su ce malamai suka je suka kwantar da yarinya suka bude gaban ya ɗan kumbura kuma yana ɗan kamar zub da ruwa hakan nan sannan suka je sannan sai shi ya ce to a tafi tun da lokacin tashi ya yi sai gobe zai a bincika sannan wasu daga cikin yayin suka ce kai da aka zo aka ba su labarin sannan suka je suka nemi headmaster ya ce sai gobe ya kira meeting zai zauna da malaman makaranta hakan nan a zo a san halin da ake ciki aka nada committee ba tuntubi malami ba saboda sun said ana bincike shi ba ga yawar me yake faruwa ba. Sannan aka fara hayaniya, shi malam yace to shi bincike shi ba amma bare je faɗa na gaba da shi. Sai daga cikin yayin yarinyar ya jira abin ya ga ana delay nasu kuma ga yarinyar an ce tana da life ba ta da lafiya ba yi kokarin kai ta asibitin jiya har waye wani yau kuma an zo ana kwana-kwana da magana. Sannan sai je report mu civil defense. Civil defense suka zo aka bashi mutane biyu a zo a rasa malami a cikin makaranta. Shi kuma hidin masa ya tafi ɗebo wannan sauran mutane daga LEA kenan ya ji yayi reportin kenan saboda haka sannan su zo su yi bincike. A kafin ya zo sai ya samu fa an zo ana za a tafi da malamin suna makaranta a ruɗe. Sannan ya zo ya ce shi ba haka aka zauna da shi ba, an zauna akan cewa za a yi bincike kafin wannan lokacin. Sannan ya ce a to su yi wannan ya za ka je ka yi wannan, ya ce to ya ga abin ana ta delaying abin wannan abin sun jiya ana ta cewa ba lafiya ba lafiya an gagar ɗaukan mataki ya ce an ce ana bincike ana bincike. Sannan aka ce a ba haka ba, aka mai da su civil defense. Sannan aka zo aka zauna da malami aka kira yarinya ki faɗi abin da ya haɗa ki da malami ta faɗa yau ga shi ba ta garda. Aka kira ita yayin yarinya ce ya aka yi da ku kai trace malami aka ce gashi nan ga yadda ta yi da malami ta faɗa. Sannan kai kuma malam menene ya haɗa ka da alakar ka da wannan yarinyar lokacin su wannan committee na LEA da shi ya set cross kenan. Shi ya sai ce to shi da yarinya da malami duka nashi ne saboda haka ya nada komuci su zo su yi bincike akan al'amarin da yake faruwa. An yi samar padding out su za su report to station da kansu sannan a je a dau matakin da za a zo. A to sannan aka je aka cire reporting aka gani to fa kai malam mai alakan ka da yarinya a yarinya ta yi laifi ne a gida. Sannan ta ce malam ya cece ta ya zo zai rambi ne same tana zaune. Sannan ya ce da Allah ya yi laifi ya ɗauki laifinsa kaza-kaza shi malamin kenan ya faɗa. Yauwa ita ta yi laifi a gida amma da Allah ya nabi gashi nan shi malamin ya yi mata kaza-kaza. Sannan sai malamin ne ya ce to shi kenan ba damuwa. Yana yin wannan kawai kwamiti su ga wannan ya hakan nan ya ana wannan maganin kuma ya zo ya mana kwambisin bakinmu da azumi da sauran saboda aka a tattara kawai a tafi. A ji a samu AS kenan. Aka je aka samu wannan ɗinsa ne ya ce to saboda haka a ji a ɗauki civil defense su je su a bincika. Aka zo civil defense suka ce a su fa gaskiya wannan babban case ne da farko sun zo su ɗauki case ɗin ko sun mai sabon case ne hakan nan case ɗin ya zo musu da ɗan jagulguli haka. Saboda haka su yanzu an dawo da case ɗin hannunsu ne ko kuma dai kawai su a ba su ofisansu ɗaya ne ya je a rubuta musu. Ya je kawai yarinya ta je a yi attending ɗinta aka ce a ba shi ba ne. Su dai suna so a ba su su dai su LEA suna so a ba su mutum ɗaya jago da yarinya. Sannan suka ce su ba za su yi haka ba sai in kesin ya dawo hannunsu. Sannan daga baya aka zo aka ce a to in ma ba za a yi ba ne sai dai ko shi iya sun ya rubuta cewa shi ne so so kaza yana so a bincika mar wannan yarinya asibiti. Shi ma dai nuna kamar ba zai iya yin wannan ba. Sannan ya ce a dawo da kesin gaba ɗaya su lifin su zo su rubuta rahoton da sauransu a tura station. Civil defense suka aka dawo da shi ka ce kai su wannan case ɗin fa ya zo musu jagwalgwale da su yanzu suka ɗauki case ɗin nan karshen ta za a zo a lalata abun a hannunsu. Yawa abu ne kaman gashi nan za a ce maka ko daga fada ko daga wani abu hakan nan. Sannan su ma sai suka kori kara. Yawa aka fito waje aka zo ana haya. Sannan dai daga baya aka ƙara komawa cikin civil defense ɗin. Sannan daga baya aka ce an aiko daga fada a tafi station. Sannan aka je station. Aka je aka ɗau report aka ɗauke ya aka yi aka ɗauke shi sannan aka ɗauki yarinya aka je asibiti aka zama mutum ɗaya ce lokaci ya ƙure a je sai gobe dawo. Yawa aka tafi washe gari aka je aka gwada likita ya duba ya gani ya ce eh to an yi wasa da gabanta gaskiya. Yawa sannan aka ɗauki yarinya aka ɗauko report aka ɗauka sannan shi kuma aka ɗauke shi ma aka je aka gwada shi aka same shi yana da HIV.
Subhanallah.
Yawwa malam yana da HIV a gwada shi automatically gashi ne ya nuna amma shi yana karɓar magani. Kin ji shi mai wani al'amarin ke ya da HIV aka gwada aka je aka ce to ku je aka likita ya rubuta magani na sati ɗaya. A ce a je ta sha maganin bayan sati ɗaya sai ta dawo. Yawwa sannan ku kuma yayin yarinya ku rubuta phone number ku mu Polisawa in duk abin da ake in mun yi za mu neme ku. Wani zo ka na manta miki abu ɗaya sannan yarinya aka ɗauki yarinya gidan da aka ce ta je. Ta je ta nuna gida aka ce gidan matan aure ne wannan al'amarin ba haka ba ne. Aka ƙara dawa da shi sannan sai su Polisawa suka ce to tunda ba su samu mai gida ba an je mai gida da ta je ta nuna mai gidan bayanan sai mata. Saboda haka za a yi rahoton kenan an sami mai gida su yayin yarinya za a kira ta aka karɓi numban mutane uku daga ciki. Aka karɓi numban mutane uku aka zo ba a kira su ba. Ina mai baki labarin yau sati guda yau satin ganin likita. ba kare neman yayin yarinya ba ai kowa wasa ne sai wani ganin likita aka je suka ce an police suka zo suka ce an zo late so da aka ga irin situation din ga sallah ga menene karhinta ba za a iya samun likitan ba ma so da aka sai hakuri sai Monday shi ma sun ce mar Monday shi ma ya dawo dan sun ba da bailin sa already shi wannan kenan malami police sun ba da bailin sa already saboda haka kuma saboda haka yanzu wannan yarinya a tafi tunda yau gashi karhinta zai ba samu kowa ba asibiti saboda haka su yanzu a tafi gida sai gobe kenan kin ji karshen magana kenan yau kenan da aka yi tafsirin Monday a dawo
kenan dai kamar wannan batu kamar yana neman ya shiriri ce kenan
yauwa labari yana neman ya shiriri ce labari ya fara neman ya shiriri ce kinga tun daga cikin makaranta kenan tun daga wajen hidimarsa aka fara kwana-kwana da magana yanzu ne su ma suna ba da kamar advising kuma ta wahala ko kuma ya kamata a bar magana hakan nan sannan sai mu daga cikin yayin yarinya muka ce ai ba mu ne illar ba barin irin wannan din muka riga an cutar da kai an cutar da kai ba wani mataki da zaka doka da zaka yi doka ko zaka yi a'a muna so ne a kare a gen gaba to shine human rights din kenan ba kai kan an illata ka amma ya zama ne ya tsaya daga haka mutum malami kana da HIV kana fata yarinya a shekara 7-8 haka
ni abin da ya tada min hankali da kace wannan malami an same shi yana da wannan cuta ta kanjamau mai karya garkuwar jikin dan adam wato HIV AIDS kenan yawa to ita yarinya an gwada ta aga wannan cutar bata harbu da ita ba ko kuwa
yawa an yi gwadi sun ce babu amma kin san an ce ko sai bayan tutuman ne za a yi sai an samu treatment ne ko sai an samu na treatment hakan nan sannan za a yi tantancewa kenan ke da likita ya ga mana kenan
To wannan tattaunawa da kuka ji mun yi ta ne tun ranar Juma'a da ɗaya daga cikin yayyen yarinya sai kuma ɗazu-ɗazun nan wato a yau Litinin ɗin nan da rana na sake tuntuɓa shi dai wanda muka yi magana da shi ranar Juma'a domin mu ji inda aka kwana da wannan magana.
Eh to yanzu shi mun je kotu dai sannan sai shi alkali ya nuna statement ɗin da kamar ya fito daga police station ɗin shi ya dan daure masa kai. Yawwa an nuna kaman ko ya ci zarafin yarinya ne ko yana so a fata yarinya sannan yace to kaga wannan abu ne da bai gane meye aka rubuto a wannan ba a cin mutuncin yarinya ko taba bayan yarinya ko taba gabanta da inda na mace ne wani ya gana kiran shi cin zarafi ko cin mutunci yawwa amma ina nufin to in an yi maganan ya yi al'aura da ita ya yi sada da ita ya kwanta da ita gaban shi sun haɗu sannan shine zai magana akai amma yace to shi wannan abun yana daure mar kai sannan sai ya yanke hukunci zai hukunce kai mu ran 27 kafin nan za a gama cikakken bincike akai
yawa amma ai ku a matsayin ku na yayyen yarinya kun tabbatar da cewa daga tambayoyin da aka yi wa yarinya ta amsa wannan malami yayi gaba da gaba da ita
ta amsa an ta gani ba shine yake maganan ba sai da mun yayi gaba da gaba da ita kuma yana dauke da gagaba sai ga yayi gaba da gaba da ita sai har wani ruwa ya fito daga gaban sa wani fari ruwa a fadon nan da bakin
tunda shi wannan malami yana dauke da HIV AIDS ya kuma batun gwajin da ya kamata a yi domin a tabbatar da cewa wannan yarinya ba ta kamu da wannan cuta ba
to ni yanzu shine abin da tukunnan net kenan abin da zamu shiga mu bincike dan yanzu kin ga an tura mu kotu kuma kotu sun izikitan da ke nima na dan tashi ban san wani bayani yau dai kan namu ba dan da lokacin da aka ce to gashi hukuncin an yanke da sauransu to mu kuma da mun ke mu shine wannan ya ba mu sati daya likita ya ba mu sati daya game da gwajin nata na mai HIV kan da mun gwajin ya ce sai bayan wata uku wata biyu ne za mu koma yawa amma shi ne wannan din yanzu haka shine yanzu haka muna tunanin ya zamu je mu je wajen masu gwaji sai aka ce mana yau din akan zamu je asibiti sai aka ce mana to za a tura kuma kotu sannan kuka tsinci kanmu a kotu yanzu shine tukuna ko zuwa gobe insha Allah ma je mu bincika mu jiya za mu ci gaba da duba lafiyar yarinya
kenan sai ranar 27 ga wannan watan Allah da za ku koma kotu ko
sai ranar 27 ga wannan watan
To a Facebook mun yi muku tambaya cewa galibi me yasa wasu malamai masu lalata da ɗalibansu ba sa fuskantar hukunci kamar yadda ya kamata ga amsoshin wasu daga cikin ku.
Saboda yawancin malaman suna yin kawalci ne, kawalai ne ga wasu shugabannin siyasa na ƙasar nan. Wallahi na rantsi haka abin yake. Kuma sannan haɗin kai da suke da shi a tsakanin su malamai na daga cikin dalilai. Misali akwai wata yarinya da aka ji zarafinta har malamin ya yi mata banna sosai ba na wasa ba a matancinta. amma ba ko tsoron Allah ɗan uwansa malamai suka rihe batun, wanda ina jin watakila sai a kiyama ne Allah zai yi hisabi. Amma dai yanzu kan batun ya mutu, mai cin zarahin kuma na can ya ci gaba da aikin sa babban malamin makaranta. Sako daga Bashir Muktar Yusuf Zaria.
Abin da zan ce a nan shine ba zai rasa nasaba da yadda cin hanci ya mamaye bangaren shari'a ba. Hakan ne ke sa wasu iyayen sai dai su ja ta mai karamin karfi ga malaman makarantar, domin koko ta aka je ba za su yi nasara ba. Amma har kullun nafi bai daliba laifi idan har malami yayi lalata da ita. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja Albani.
Amma Jamila, wannan amsa ta Nasiru ra'ayin shi ne kamar yau wannan zancen da muke a wannan shiri ne da gobe. Ai yarinya ce ƴar karama shekara 10, wasu ma na ganin kamar bata ma cika 10 ba, kuma ƴar primary ce aji 5. Bata ma san me ake yi ba, bata ma san me saduwa da namiji ba.
Kwarai da gaske.
Yawwa, saboda haka ba a kowane lokaci bane zai zama laihin yarinya, tunda akwai wasu hyade za su yi da ƙarhi za su yi anhwani.
Sosai.
Yawwa. Naziru Abubakar Sabo Gusau ya ce yau da gobe ba komai ke sa ba a hukunta wasu malaman da ke lalata da ɗalibansu ba hwace alhorma da tsabar cin hanci da rashawa. Dalili ko shi ne idan aka kama malami da lalata da zarar ya san wani ɗan siyasa, shi kenan sai a yi alhorma. Idan kuma yana da kuɗi sai ya ba hukumomin da ke da alhakin hukunta shi, sai daga baya a wanke shi daga laihin lalatar.
Yau da gobe. Ɗaukar hukunci mai tsanani ne kawai akan waɗannan malaman ita ce hanyar da ya dace wajen kawar da su daga turban da suka sa kansu gaba wajen lalata ɗalibai da kuma hukuncin korarsu daga aiki. Saƙon haɗin gwiwa daga Sale Muhammad Sale Damari Yola da Aisha Yarima Wuro Hausa.
Yau da gobe, gaskiya rashin hukunta malamin da aka same shi da lalata ɗaliba mace baya wuce nasaba da ganin mutuncinsa a idanun al'umma da kuma ganin mukaminsa a makarantar. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masiha a ɗaukacin makarantunmu. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Celedi.
Hakika abin da ke sa ba a hukunta malaman makaranta masu lalata da ɗalibai shine galihu ga hukuma da suke da shi da kasancewarsu marasa imani da dai sauransu. Don haka muna kira ga hukumomi da su rika hukunta duk wanda aka kama da irin wannan halayyar ta lalata da ɗalibai, kai ko ba ɗalibai ba, ko shi waye, kuma ko ɗan gidan waye. Sako daga Rulwana Sa'idu Gayari.
To yau da gobe, gaskiyar magana ita ce ƙabilanci da addini na taka muhimmiyar rawa a wannan hanni. Tun a inda aka yi abin za a nemi a yi ruhu-ruhu a ɓoye maganar kar ma wani ya sani. Idan iyaye ne kuma suna ganin abin kunya ne su bayyana cewa an ci zarafin yaransu. A hannun polis kuma cin hanci da rashawa, idan kana da kuɗi za a ba da kuɗi a ruhu asiri a kashe ƙarar daga nan. Idan an je kotu kuma ana canza kes ɗin daga laihin sai a yi ta walawala da shari'ar har masu ƙara su gaji da haka har shari'ar ta lalace. Sako daga Aminu Yusuf Kari.
Turƙashi, to wai zuwa makarantar gaba da sakandare dole ne ga 'ya mace? A sanina duk wata 'ya mace baliga makarantar ta kawai ɗakin aurenta. Hakan shi ne kawai samun sauƙin waɗannan ayyuka na haramun. Sako daga Junaidu Ahmadu Doro.
Jamila, dole ne yarinya hadda in ta yi nasara daga primary ta ci jarabawa, dole ne ta je secondary.
Sai dai kuma ma wannan yarinyar da muka makana akai yau ai a primary ma take.
Shine ai muna ta yawa ya primary ce. Shekarunta dududu ba su ma taka kara sun karya ba. Yawa. Sai Bello Yakubu Dukku wanda yace abin ya samo asali ne tun harko, inda idan aka samu malami da lalata da ɗalibai ba a masa hukunci mai tsanani, daga bisani kuma a kore shi aiki. To da ana yi musu hakan, tabbas da sun daina. Watan ma'anan shi ne Allah ya ƙara shirya ɗiyanmu da ƙannanmu, amin.
Hakika wannan laifin shuwagabanni ne, domin su iyayen yara suka ɗora mu alhakin kula da su kafin a samu hutu. Wannan ɗabi'a ta zama ruwan dare, domin ko a satin nan ina da sista a secondary school boarding, tana gaya min cewa wai mai gadinsu yana fitowa zindir yana wanka a gaban ɗalibai, bayan haka yana zuwa ɗakin kwanan yara, yakan tilasta musu wai sai sun cire wandonsu kafin su kwanta bacci. Idan kuma sun faɗa ma hukumomin makaranta, ba wanda ke iya ɗaukar wani mataki akan wannan mai gadi. Abin sai dai addu'a. Sako daga Hassan Muhammad Yeldu.
Malam Hassan Muhammad Yaldi, idan kana da sunan wannan makaranta ko lambar da zamu tantaba dan Allah ka bamu, masu makarantun biya kalubalen ku, kai masu ma duka makarantu kalubalen ku, iyakacin shirin kenan. Za amara dun kowa da kowa, Halima Junor ke sallama da ku, sai gobe da izinin Allah zamu ci gaba akan wannan batu.